Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin yau Laraba 16 ga watan Agusta. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Baba Makeri da kanin labarai.
Ta Ibrahim a jiya Talata a kawun wata kotun karamin hukumar Fulton a jihar Georgia ta nan Amurka ya tabbatar da wata sanarwa dake kan yanar gizon kotun game da wata takarda dake tuhumar tsohon shugaban kasar Amurka Donald Trump akan aikata laifi. Kana wani manomi da ya girbi wato daga kasar Ukraine kenan wanda ya girbi ton 4800 na alkama a wannan wata a Ukraine ya rasa inda zai kai amfanin gonansa to ko ya gonarsa za ta kasance sakana a jiya Talata kuma bangarori biyu masu dauke da makamai sun gamsa kazamin fada a babban birnin kasar Libya a wani rikici mafi muni da aka yi a wannan shekara.
To kadan labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya za a ji cewa a Najeriya gwamnatin jihar Niger ya ce sam ba ɗan ta'adda bane suka kakkabo jirgin da ya je kwasar gawurukin sojoji 21 da ɗan ta'adda suka kashe a jihar kamar yadda ake ta rade radi.
Ya zo ne dauka gawurukin sojoji da aka kashe a kasan Zingiru. Bayan ya tashi daga Zingiru ko nauyi ne mashi yawa shine ya fata wai wani ya buge shi ba. Duk labarin da ake ji a cewa ne ya buge shi ƙarya ne.
Za kuma a ji cewa kungiyar kare muradun kabilar Igbo ta Ohanaye the Indigbo ta ce sam ba a yi ma kabilar Igbo adalci wurin rabon sabbin mukamin ministocin Najeriya ba don haka a gyara. Kamar kowace ranar Laraba yau ma za a ji shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Faruk Tangina ke gabatarwa kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Sau jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. A jiya talata a kawun wata karamin kotu a karamin hukumar Fulton a jihar Georgia ta Amurka ya tabbatar da wata sanarwa da ke kan yanar gizo game da wata takarda da ke tuhumar tsohon shugaban Amurka Donald Trump da aikata laifi kamar yadda kamfanin dillancin labaran Reuters ya rawaito a ranar Litinin bayan da ya ga takardan a kan dandalin yanar gizon kotun. Wata sanarwa da akawun kotun ya fitar na cewa an gwada tsarin ne kafin masu taimakawa shari'a suka kada kuri'a da yammacin ranar akan ko za a tuhumi Trump akan yunkurin juyin wato shan kai da na zaɓe. Kotun ta fitar da wata sanarwa a ranar Litinin inda ta ce wata kafar yaɗa labarai ta samu takarda ba ta gaskiya ba. Sanarwa a kawun kotun a jiya Talata ta ce duk da cewa akwai yiwuwar wani abu ya faru a hukumance saboda takardar ta kunshi lamba da kuma ranar da aka shigar da ƙara amma ba ta dauke da sanya hannu ko kuma tambari na hukuma mai dauke da sunan a kawun kotun Alexander don haka ne yasa takardar ta zama ba ta hukuma ba kuma samfuri ne na gwaji kawai. Victor Tisek manomi ne a Ukraine ya kuma girbi ton 4800 na alkama a wannan wata amma bayan da Rasha ta fice daga yarjejeniyar lokacin yaki da ta baiwa Ukraine daman jigilan hatsi zuwa kasashen duniya yanzu bai san inda zai kai amfanin gonarsa ba kuma bai san halin da gonarsa za ta kasance ba. Tisek ya saba fitar da kashi 90 cikin 100 na girbinsa a tashar ruwa na kudancin birnin Odisha wanda ke fuskanta matsala a wannan lokacin. Amfanin gonarsa ya karu da kashi 20 a cikin 100 kana wato idan aka kwatanta da bara wanda ka iya zama babban alheri a lokacin zaman lafiya amma a lokacin yakin nan kayan aiki sun yi tsada. Kana kulle tashoshin ruwa da Rasha ta yi ya sa aika kaya sun yi tsananin tsada gare shi. Tisek ɗaya ne daga cikin dubban manoma na ƙasar Ukraine da suka fada cikin irin wannan matsala. A watan da ya gabata ne Rasha ta janye daga yarjejeniyar nan ta Majalisar Ɗinkin Duniya da Turkiya suka kulla domin ba da kariya ga aikin fitar da hatsi daga Ukraine ta tekun Bahar Aswad. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Talata bangarori masu dauke da makamai sun gamsa kazamin fada a babban birnin kasar Libya a wani rikici mafi muni da aka yi a wannan shekara sai dai fadan ya lafa bayan da bangaren da ya saki wani komanda da tsare shi jago tashin hankalin. Hukumar lafiya ta Tripoli ta ce an kashe akalla mutane 27 kana sama da wasu 100 sun jikata a tashin hankalin ba tare da bayyana ko adadin ka iya karuwa a cikin sojoji ko kuma fararen hula ba. Rundunar FDF da ta Fofo Brigade su ne kungiyoyi na soji masu karfi a birnin Tripoli. Kana fadansu da ya barke ba zato ba tsammani da yammacin ranar Litinin ya sa wato ya bazu a cikin gundumomin birnin baki daya. Bangalorin biyu sun goyi bayan gwamnatin wucin gadi na National Unity a wasu rikice-rikice a baya. Haka zalika rikicin da su ya kawo katsewan zaman lafiya da aka more tsawon lokaci wanda kuma jefa wato shakku akan zaman lafiya da za a samu a kasar.
To an jima kaɗan Babu Makeri zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda a cigaba da nuna alhini kan kashe sojojin Najeriya 21 da 'yan ta'adda suka yi a jihar Niger kwanan nan. Wannan jihar Alhaji Umar Muhammad Bago wanda ya kai ziyarar jajiga headquarter rundunar sojin sama ta Najeriya da ke Abuja ya ce gwamnatin jihar za ta daɗa haɗa kai da sojoji wajen murƙushe ta'addanci da sauran nau'ukan rashin tsaro a jihar. Daga muna ga Mustapha Nasiru Batsari da rahoton.
Gwamna Umar Muhammad Bago wanda ya ziyarci shugaban rundunar sojin sama ta Najeriya a Abuja ya ce jirgin saman sojojin da ya faɗo haɗari ne ya yi, ba wai har boshi aka yi ba.
To da farko muna jazanta ma mutanen jihar Niger da sojojin Najeriya da wannan iftila'i ya same mu, Allah ya kawo mana ƙarshen shi. Na biyu kuma muna ƙara jaddada ma sojoji da hukumomin tsaro cewa Allah ya da za mu kuna tare da su, muna goya musu baya aikin da suke yi, Allah ya saka musu da alheri.
Na'am, an ga bayan aukuwa wannan al'amari ka ziyarci shugaban sojojin sama na Najeriya, yana da alaka da batun ƙara tsaurara tsaron nan ne koko?
Mun zo da jaganta musu na wannan iftila'i da aka samu na jirgi da ya faru, saboda jirgin nan ba jirgin yaƙi ba ne, jirgi ne na ɗaukan abubuwa helicopter. Kuma ya zo ne ɗauka gawakin sojoji da aka kashe a ƙasar Zungeru. Bayan ya tashi daga Zungeru ko nauyi ne mashi yawa shi ne ya faɗi, ba wai wani ya buge shi ba. Duk labarin da ake ji a ce wani ya buge shi ƙarya ne.
Batun haƙar ma'adanan ƙarƙashin ƙasa na ɗaya daga cikin dalilan wannan matsala ta 'yan bindiga da ta'addabi jihar. A saboda haka gwamna Umar Bago ya ce ƙofarsa ta zaman sulhu tana buɗe da waɗannan da suka ɗauki bindiga suka shiga daji.
Mining da ke faruwa shine suna amfani da wannan dabbobin, suna fitar da abubuwan masarufi da ake nuna daga ƙasa. Ba wai akwai wani kasuwa bane da ake sayar da shanu, a nuna mai da ake sayar da shanu a yi. A ce shanu 10,000, shanu 20,000 an sace su, ina aka kai su? Mun buɗe hannayenmu da ƙofarmu cewa waɗannan ke daji su zo mu zauna lafiya, muna kira gare su.
Na wato kenan a shirye kuke batun sulhu ɗin nan da ake magana ko ku sulhu da mutanen nan?
Insha Allah ai sulhu ya fi faɗa.
Masu sharhi akan lamuran tsaro dai na ganin 'yan bindigar ba su fi ƙarfin rundunar sojoji ta Najeriya ba. Kabiru Muhammad mai jama'a na ɗaya daga cikin masu sharhin.
Mu fa abinda muke lissafi a kai shine muna da land army, muna da air force waɗanda ke zuwa ta sama kenan. To kuma waɗanga mutanen ai a ƙasa suke. To yanzu a ce kuma mu muna da sojoji a sama, muna da sojoji a ƙasa, kuma har a ce mutum yayi tinga wanda yake a dabarun yaƙi su sojojin suke karantarwa, akwai abinda ake ce ma reinforcement.
Kawa yanzu dai kura ta lafa a yankin na Zungeru. Sai dai 'yan gudun hijira da suka cika makil a garuruwan da ke kewayen wannan yanki. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Baba Yakubu Makeri da kashi na biyu na labaran duniya.
Kamfanin Google na shirin horar da mata da matasa 20,000 a Najeriya sana'o'in fasahar zamani tare da bayar da tallafin dala miliyan 1.6 don taimakawa gwamnati ta samar da ayyukan yi na fasahar zamani miliyan 1 a kasar, inji shugabannin kamfanin na Afirka a jiya Talata. Ita ma Najeriya na shirin kirkiran ayyuka ga dimbin matasan kasar, inji mataimakin shugaban kasa Kashim Shettima yana fadawa shugabannin Google na Afirka yayin wani taro a Abuja. Sai dai Shettima bai bada lokacin da za a kirkiri waɗannan ayyukan yin ba. Shugabannin na Google a Afirka sun ce taimako daga sashen bada tallafi tare da haɗin gwiwar kungiyar kimiyyar tattara bayanai ta Najeriya da cibiyar shirya ayyukan fasaha ta Afirka su ne za su gudanar da wannan shirin. Shettima ya ce shirin na Google ya yi daidai da yunkurin gwamnati wurin ƙara yawan matasa su ci gajiyar tattalin arziki na fasahar zamanin. Sai dai ya ƙara da cewa gwamnati tana kuma aiki da bankunan ƙasar akan wannan shiri. A ƙarshe, yayin da yakin Sudan ke cika watanni hudu, shugabannin ayyukan jin kai suna bayyana irin mummunan tasiri da ƙaramin yakin ke yi akan miliyoyin mutane waɗanda rayuwarsu suka taɓarɓare kana ake take musu ƴanci. A wata sanarwa a jiya Talata, shugabannin kungiyoyin jin kai na Majalisar Ɗinkin Duniya da na ƙasa da ƙasa su 20 sun yi kira ga tsagaita tashin hankalin nan da nan wanda ya afkawa mutanen Sudan da cutar da su tsawon watanni, kana ƙasashen duniya kuma su yi tsari a yau kuma su ɗau mataki na maida Sudan akan turba sa'annan su kawo ƙarshen yakin. Volker Turk, shugaban hukumar kare 'yancin ɗan adam na Majalisar Ɗinkin Duniya, ya yi Allah wadai da wannan mummunan yaƙi na rashin hankali a Sudan, wanda ya ce ya samo asali ne daga son shugabanci wanda kuma ya yi sanadiyar mutuwar dubban mutane tare da lalata gidaje da makarantu da asibitoci da ma wasu muhimman ayyuka.
To a gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu kawo muku rahoton mu na biyu wanda zai sake kai mu Najeriya, inda babbar kungiyar kare muradun kabilar Igbo ta Ohanaeze Ndigbo ta bayyana rashin jin dadin ta kan abin da ta kira rashin adalci wajen rabon sabbin ministocin Najeriya. Tana mai kiran da a gyara lamarin. Daga Enugu ga Alphonsus Okoro Igwe da cikakken rahoton.
Kungiyar kare muradun kabilar Igbo ta Ohanaeze Ndigbo ta sake bayyana rashin gamsuwa da adadin 'yan kudu maso gabas da shugaba Bola Ahmed Tinubu na Najeriya ke gabda rantsarwa a matsayin ministoci a gwamnatinsa, tare da jaddada buƙatar ƙarawa yankin Igbo adadin ministoci. Kakakin kungiyar Dr. Alex Obonnaya ne ya bayyana hakan a wata hira da sashen Hausa na muryar Amurka yau.
We are sad about the development. We are very sad about the orchestrated alienation of Igbo from the centers of power.
Dr. Alex Obonnaya ya ƙara da cewa ba mu ji daɗin wannan lamarin ba. Muna baƙin ciki sosai game da makirkin da ake shiryawa don kawar da 'yan kabilar Igbo daga cibiyoyin mulki. Mun shagawa gwamnati cewa irin waɗannan abubuwa ne ke haifar da masu fafutuka saboda suna ganin ba a musu adalci. Mu ba mu yi tsammanin Tinubu ɗan kudu zai wa yankin kudu maso gabas haka ba. Akwai buƙatar yi wa kowa adalci a duk abin da gwamnatin tarayya ke yi, saboda idan muka samu wani yanayi na adalci, waɗannan tashin-tashina da ake fama da su za su ragu. Kakakin kungiyar da ya jaddada cewa sai fada adalci ne ake gina ƙasa, saboda duk abin da ya shafi yankin kudu maso gabas ya shafi Najeriya baki ɗaya. Shi kuwa sanannen marubuci Dr. Amanza Obi ya ce bai wa yankin kudu maso gabas kujeru biyar kaɗai a majalisar ministoci da Tinubu ya yi, ya zo masa da mamaki sosai ganin yadda ake ɗaukarsa a matsayin cikakken ɗan demokuraɗiyya.
What Tinubu is doing now is the height of his power.
Abin da Tinubu ke yi shi ne son zuciya ƙarara, saboda ya saɓawa tsarin da doka ta tanadar. Kundin tsarin mulki ya tanadi a naɗa minista guda daga kowace jiha. Kuma abinda shugabannin da suka yi shi ne bayan sun naɗa minista guda daga kowace jiha, sai su ba da kujera guda ga kowace yanki. Shi ya sa muka saba samun ministoci 42, amma Tinubu bai bi wannan tsarin ba, inji Dr. Amanze Obi. Amma wani ɗan gwagwarmaya Antonio Balezuku na ganin gazawar shugabannin jam'iyyar APC a yankin ne ya janyo al'amarin ba Tinubu ba. Yace shin akwai jihar da Tinubu ya samu kashi 25 cikin 100 na kuriyu a kudu maso gabas? Ai wata jam'iyya daban muka zaba, kuma banda PP ta kansu, shin wani kokari ne shugabannin jam'iyyar APC na yankin mu suka yi don ganin mun samu isasshen adadin ministoci? Ni da ban ga wani laifin Tinubu a nan ba. Yanzu shugaba Bola Ahmed Tinubu na gab da rantsar da ministoci 48, kuma arewa maso yamma ta samu kujeru 10, kudu maso yamma kujeru 9, arewa ta tsakiya kujeru 8, kudu maso kudu kujeru 8, da kuma arewa maso gabas kujeru 8, yayin da kudu maso gabas ta samu kujeru 5. Alfonso Sokodigwe, muryar Amurka daga Enugu, Najeriya.
To gaishe ka, kada amanta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukan mu na internet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Baki mai yanka wuya. A daidai lokacin da sojojin juyin mulki a Nijar suka kuduri aniyar hukunta hambararren shugaban kasar Muhammad Bazoum, zarge-zarge na ƙara fadada kan hannun tsohon shugaban kasar Muhammadu Isuhu a juyin mulkin. Shin me ya haddasa tsamin dangantaka tsakanin 'yan Najeriya da Nijar har suke zargin juna da ƙiyayya sakamakon juyin mulki? Ku biyo mu a cikin shirin. Jama'a assalamu alaikum. Lamari na baya-bayan nan a cikin mako uku da juyin mulkin da sojoji suka yi a jamhuriyar Nijar shine a yayin da kungiyar kasashen ECOWAS take kokarin mai da wukar takube domin rungumar matakin sulhu da gwamnatin juyin mulkin kasar. Kwatsam sai aka je gwamnatin ta fitar da sanarwa inda take ta tattara hujjoji a yunkurin gurfanar da hambararren shugaban kasar Muhammad Bazoum da yanzu haka suke tsare da shi a gaban kotu bisa zargin cin amanar ƙasa da haddasa fitina ta hanyar kiraye-kirayen waya ga wasu shugabanni da gwamnatoci a faɗin duniya. To shin da waɗanne dokoki ne za a gurfanar da shi, kuma a wace kotu? Mai fashin baki kan lamuran shari'a a Najeriya barista mai nasara Kogo Umar ya yi ƙarin haske.
To wala Allah suna da kwararan hujjojinsu ko suna da abubuwansu, to amma dai abinda dai aka sani a duk duniya shi ne baka iya zama alƙali akan shari'a wadda take kai kana cikin waɗanda ake kallo ana yin mu shari'a a ciki, ba za ka iya zama alƙali ba. Saboda haka ba zai yiwu a ce su za su iya zama alƙalai akan laifukan da suke ikirarin shi shugaba Muhammad Bazoum ya tabka ba. Mai yiwuwa idan sun kai kotu ta Afirka ta Yamma, ita ce Afirka ta kotu kula da harkoki na Afirka ta Yamma, wanda kuma tuntuni sun yi watsi kuma da ita hukuma Afirka ta Yamma din, wanda kuma su mambobi ne. To saboda haka a nan wurin mu a matsayin mu na 'yan demokradiya, to za mu kalli wannan abun a matsayin wani irin kazaza ne, ma'ana wani irin abu ne wanda suke so su kakaro, kuma wannan abu ne wanda ake cewa wayan a ci an kori kare daga gindin kanya. Wannan ba abu ne wanda yake a tsarin demokradiya za mu iya amince mushi ba, ba abu ne ba, saboda a tsarin demokradiya har gobe shugaba Muhammad Bazoum shi ne bayani inda za a kalle shi ta fuskar demokradiya shugaban jamhuriyar Nijar. Tana iya, za mu tsaya mu sa ido mu gani a wace kotu za ta iya kaiwa. Idan kotun ita kanta kasar ce kuma karkashin shugabancin sojoji wanda su suka tura shugaba Muhammad Bazoum, to muna kyautata zaton za a kalubalanci wannan shari'a, kuma a nuna cewa wannan abu bai daidai da hurumi na 'yancin dan adam ba, hurumi kuma wanda yake na tsarin mulkin duk duniya. Ba zai yiwu ka zama kai ne mai kara, kuma kai ne mai kotu, kuma kai ne wanda kake ikirarin cewa wane bai da laifi, wane ke da laifi ko wane ne bai da laifi. Amma dai abinda dai za mu iya hasashe a nan shi ne duka suna kara kawo hujjoji ne waɗanda suke za su iya ba su tagomashi ko kuma hujja na su kara miƙe duwawu su zauna daren dam akan kujerar mulkin ƙasar jamhuriyar Nijar.
Idan za a iya tunawa tun a farkon juyin mulkin na jamhuriyar Nijar, wasu masu fashin baki suka yi zargin makarkashiya da hannun wasu kasashe har ma da daidaikun jama'a sai har da tsohon shugaban kasar Muhammadu Isuhu. Yanzu haka kuma wasu kungiyoyin fararen hula na ƙara girmama zargin da ake yi wa tsohon shugaban kasar kan hannu a juyin mulkin bisa wasu dalilai da suka ce sun tattara tun somawar wannan lamarin, kamar yadda ɗaya daga cikin jagororin 'yan fafutukar Michael Zoidi ya bayyana.
Misali a tambaya yanzu sojawa su saki bazu suke je hita da yawo cinye mai babu wanda zai ce mishi wani abu sai godiya, amma Muhammadu Isuhu a sace shi a ce mishi tashi ka sai ka yawo bai iya yawo tun dai ya raba Kano ɗan ƙasar Niger ya sa wani irin mulkin kama karya cikin Niger ya kuma dauki arzikin namu ya sa cikin aljihun shi da iyalin shi kuma bayan wannan yana da alaka da annasaru suna nan suna kwashe arzikin mu suna tahiya su don shi ne a ganin namu ba wani da ya kamata a kama bayan Muhammadu Isuhu yana nan yana kokowa yana so ya cikin kasa ya so ke gudu tunda ya gani abin ya kubke mishi kuna gani kaman biri yana so ya kama da mutum in an diba shine yake sa bazun yayi shine ya kama komai gwamnati sojawa kowa nashi ne shi yake hodi a shi to yanzu a zo a yi juyin mulki a ce ba hannun shi.
Wasu bayanan na daban na ƙara ƙarfafawa 'yan ƙasar Niger ƙwarin gwiwa a zargin da suke yi wa shugaba Isuhu da yin burus da abubuwan da ke faruwa a wannan ƙasa. Tsohon shugaban kungiyar ɗalibai ta ƙasa Biyo Abdulrahman ya gano abubuwa da dama.
Harkar kudeta an yi a wasu ƙasashe ma ya fito ya yi kirarin bai amince ba da haka kenan a yau aka zo aka yi juyin mulki a ƙasar mu ta Niger a ganin a cikin kusancin da yake da dukkan mutanen da ake gani cikin tafiyar nan da rishin magana shi kuma a nan 'yan ƙasa sun lura da shi ba a dame yake ba a kare ma yake cikin wuri mai kyau da iko wanda suke kare shugaban ƙasa su suke kare shi mu ba mu da matsala ma da sojoji inda mun san mulki ne aka yi na juyin mulki na sakewa amma juyin mulki tsakanin mu mu hudda dan a hudda wani a sa wani shine muka ce wannan abin ana wasa da hankalinmu a daina.
Sai dai tsohon dan majalisar dokokin kasa na jam'iyyar PNDS tarayya Abdulmumuni Gusman na daukan abin a matsayin shacifadi.
Muhammadu Isuhu ba zai yi makansa kudita ba dan saboda jam'iyyar shi wanda ya girka wanda ya yi wahala shekaru da shekaru yana bauta mata har ta kai ga iko shugaban kasa Muhammad Bazoum ita ta bashi iko akwai har da dan shi na cikin shi shi ma yanzu haka yana tsare kamar yadda an kazare shugaban kasa.
Da alama al'amarin juyin mulkin na Niger da kuma matakin da kungiyar ECOWAS ko CEDEAO ta ce za ta dauka kan masu juyin mulkin ya haddasa tsamin da daddiyar dangantaka tsakanin al'ummomin kasashen biyu. Duk da yake 'yan Najeriya musamman daga yankin arewa sun yi ittifaki tare da fitowa karara suna nuna adawa da yunkurin kungiyar ECOWAS na amfani da karfin soja kan masu juyin mulkin. Hakan bayana wasu rukunai na 'yan kasar ta Nijar jefa kalaman kakkausan suka kan Najeriyar ba bisa zargin cewa ita ce ke jagorantar kaiwa kasar yaƙi baya ga rufe kan iyakokinta da kuma yankewa Nijar ɗin wutar lantarki. Mai fashin baki kan siyasar duniya kuma shehin malami a jami'ar Usmanu Danfodio Farfesa Bello Muhammad Bada ya ce bambancin fahimta ne ya haddasa haka.
Dama da ɗaya Najeriya ba ta da tagomashi a ƙasashen Afirka na yamma renon Faransa. Idan al'amari ya haɗa ɗan Najeriya da mutanen Cameroon ko Togo ko mutanen Benin kana ganin irin matsalar da ke faruwa da abin da ya zama laifi da bai zama laifi ba duk idan ɗan Najeriya ne ya ci laifi ne. Da ɗaya inda muka jin ɗan sassacci shi ne a nanan ga tsakaninmu da Niger su kuma saboda mun haɗa harshe mun haɗa al'ada mun haɗa tarihi guda wajensu ne muke ji. To girka mutane ake yi a kan ana shuka su a kan ƙiyayya dama tarbiyya ta Faransa ba tarbiyyar ƙwarai ba ce kada ka manta Faransa ta kama ma Biafra a lokacin da an kai yakin Basasa ba gehen gwamnatin tarayya take ba wannan tarbiyya da ta yi musu shi yasa aka rufe idanu aka kasa gane menene ake ce ma ECOWAS sannan menene ake ce ma Najeriya domin shugaban kasar Najeriya shina shugaban kasar ECOWAS ba shi ai yayi abin dare ne kaso ba sannan shi kai ne shugaban kasar Najeriya shi ma ya kurakurai bai kamata tun farko a matsayin ne na shugaban ECOWAS ya fara cewa ai mun ba ku lokaci zuwa kaza in ba ku yi kaza ba to ko da ƙarfi ne za a cire ku a lokacin da ake diplomasiya in ka riga ka faɗa ma mutane irin haka nan to ka riga ka kai su ga bango kuma wannan ya zama dalilin da zai sa su kuma sai su yi kishin kasar su to kuma irin wannan kishin kasa da su suke da shi na son kasar su to kuma Najeriya saboda yawan kabilu da bambance-bambance da kuma rawar da ƴan siyasa da ƴan boko ka takawa sai ya zamba dan Najeriya dai da kishin Najeriya sai dai yana da kishin kai ne da tunanin shugaban kasa ina ya fito fahimta ita kanta da fahimta wanda Faransa tawa tarbiya da fahimta wanda Ingilishi tawa tarbiya ba za ta taba zama guda ba duk wannan fitinu ne waɗanda mutanen ke son su gama mutane fitina ƴan wani bangare na Najeriya sun ga laifin Muhammadu Buhari sadda shi na shugaban kasa suna cewa yana taimaka ma Niger so da yawa abin da ya shafi motoci ne sha'ani abin da ya shafi kayan zabe ne abin da ya shafi horar da mutane ne akwai lokuta waɗanda ita kanta Najeriya har abin da ya shafi sha'ani ne na albashi na menene duka irin waɗannan abubuwa suna taimaka ma Niger ba kuma Niger kadai ba amma ita Niger duk wanda ke Najeriya haje arewacin Najeriya ba ka iya cire dan Najeriya ka cire dan Niger
Masu taurari a nan za mu da sa'aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilin sashen Hausa Suleiman Muni Barma sai Dadi Balawaye da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga Washington DC.
Ta gaishe ka da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai an manfa'a ta ƙarshe.
To a takaice a jiya Talata a kawun wata kotu a ƙaramin hukumar Fulton a jihar Georgia ta nan Amurka ya tabbatar da wata sanarwa da ke kan yanar gizo game da wata takardar da ke tuhumar tsohon shugaban Amurka Donald Trump da aikata laifi kamar yadda kamfanin dillancin labaran Reuters ya rawaito a ranar Litinin bayan da ya ga takardar a kan wato yanar gizo na kotun. Wata sanarwa da akawun kotun ya fitar na cewa an gwada tsarin ne kafin masu shari'a masu taimakawa shari'a suka kada kuri'a da yammacin ranar akan ko za a tuhumi Trump akan yunkurin juyin shan kayi da ya yi a zaɓe. Victor Tisset manomi ne a Ukraine kuma ya girbe ton 4,800 na alkama a wannan wata. Amma bayan da Rasha ta fice daga yarjejeniyar lokacin yaki da ta baiwa Ukraine damar jigilan hatsi zuwa kasashen duniya yanzu bai san inda zai kai kayan amfanin gonarsa ba da kuma yadda gonar za ta kasance. Tisav ya saba fitar da kashi 90 cikin 100 na girbinsa a tashar ruwa na kudancin birnin Odessa wanda yanzu yake fuskantar matsala. Amfanin gonarsa ya karu da kashi 20 cikin 100 a kan bara wanda ka iya zama babban alheri a lokacin zaman lafiya amma a wannan lokacin yaki kayan aiki yayi tsada kana kulle ta shoshin ruwa da rashi ta yi ya sa aika kaya a kasashen waje yayi tsananin tsada gare shi. A jiya Talata bangarori biyu masu dauke da makamai sun gwabza kazamin fada a babban birnin kasar Libya a wani rikici mafi muni da aka yi a wannan shekara. Sai dai fadan ya lafa bayan da bangare guda ya saki wani kwamandan da tsare shi ya jawo tashin hankalin. Hukumar lafiya ta Tripoli ta ce an kashe akalla mutane 27 kana wasu sama da 100 sun jikata a tashin hankalin. Ba sai dai ba a bayyana ko adadin zai karu a cikin sojoji ko mafarin hula ba.
To masu sauraro da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe yanzu kuma sai a dakaci shirin da zamu gabatar muku idan mun zo da gabatar muku da shirye-shiryenmu na hanzi kamar yadda muka saba sai Allah ya yi.
Voix Afrique, le monde aujourd'hui.